نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقواتنا من قيسوات الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami خير الأنام نا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وانا مجلسي شيني نقو مشا هدو ندري دا هدو ارن نساتين تاني ندري دا هدو نيكو مجلسي ندري دا هدو ياتفي majalisi na 104 a wannan yammaci na Laraba 22 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 22 ga watan Janairu na shekara ta 2025 muna cikin babin da yake magana kan sallar kusufi babu salatin kusufi hadisin ummuna Aisha akan sa muka tsaya a makon da ya gabata an karanta mana hadisin gabanin mu duba abinda hadisin ya kunsa lokaci ya daga mana sai an Aisha ta radiyallahu anha an samu daga Aisha Allah ya yarda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنها قالت للي فإتتاتي خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكس في عظام نمان زن الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس من زن الله صلى الله عليه وسلم سيي صلى تارد متاني معنى جاس صلى ينا لمن su kuma suna mamu saboda wannan kisbewa ta rana din to a wannan hadisi na ummuna Aisha za ta yi mana bayani yadda siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ta yi mana bayani yadda siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance tace fa atala alqiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yawaita tsayuwa da yayi kabbara sai ya tsawaita tsayuwarsa sai ya tsawaita tsayuwarsa yana ta karatu bayan ya karanta Fatiha thumma raka'a fa atala ruku'a to daga nan kuma sai yayi ruku'u ruku'un ma da yayi sai ya tsawaita ruku'un kenan ya tsawaita tsayuwarsa sannan kuma ya tsawaita ruku'unsa thumma qama sai ya dago daga ruku'u din maimakon dago daga ruku'u ya tafi sujjada ita wannan sallar ta bambanta da sauran salloli to da ya dago daga ruku'u fa atala alqiyama nan ma sai ya yawaita tsayuwa ya tsawa tsayuwarsa sai dai kuma wa huwa duna alqiyam alawwal tsayuwa na biyun nan tsayin sa bai kai tsayin tsayuwa na farko ba idan a tsayuwar farko misali yayi minti 30 yana tsaye to yanzu a tsayuwa ta biyu sai yayi minti 25 ko kuma 20 kenan tsayuwa ta biyu a siffar wannan sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take kusufin nan bata kai tsayin tsayuwa ta farko ba thumma raka'a sai kuma ya sake tafiya ruku wannan ruku'u ta biyu kenan bayan yayi ruku'u ta farko wacce sai da yayi tsayuwar farko yayi ta sai ya tafi ruku'u ruku'u na biyu kenan fa atala ruku'a nan ma ya tsawaita ruku'un nasa sai dai kuma wa huwa duna ruku'il awwal shi wannan ruku'u na biyun tsayin sa bai kai tsayin ruku'u na farko ba thumma sajada to daga nan kuma sai ya tafi zuwa ga sujjada wannan sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mun kula yanda ummuna Aisha take bayani yana tsawaita tsayuwa sosai shi yasa gabanin ya idar da sallar sai wannan kusufi a hawayi gari ya washe dan tsayuwar da yayi ma a wani hadisi da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa wanda aka samu daga Jabir dan Abdullahi ya bayyana cewar saboda yadda annabi ya tsawaita tsayuwarsa a wannan sallah da yayi ta kusufi har sai da ta kai wasu suka dinga faduwa kafafunsu sun kasa daukar su saboda gajiya da tsayuwa kawai sai kaga mutum rijib ya fada a ƙasa saboda manzon Allah yana sallah ba yadda za a yi sujuya su tafi su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su iya ba to mutum ya kwammace duk halin da zai samu kansa a ciki ya samu kansa da ya yanke sallah alhali manzon Allah ne liman to shine suka dinga zamewa suna faduwa saboda gajiyar yawan tsayuwa wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama tsayuwar da yake a sallar kusufi tsayuwa ce wacce take mai tsayin gaske yace thumma sajada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ga sujjada fa atala sujuda ita ma sujjadar da yaje sai da ya tsawaita sujjada kenan duka bangarori na rukunan sallah annabi yana tsawaitawa a wannan sallah din tsayuwarsa yana tsawaita ta ruku'un sa guda biyu yana tsawaita su sannan sujjadar sa ita ma yana tsawaita ta yanzu an kare raka'a ta farko raka'a ta farko tana dauke da ruku'u guda biyu da sujjada guda biyu yace tace thumma fa'ala fi raka'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi raka'ati al-ula sannan da ya tashi a raka'ar da zai yi na'am thaniya nus coffees din sun bambanta ni ana wa ukhra ni kai mana ka ukhra ko ukhra yawa wasu ukhra wasu thaniya amma duka ma'anar da daya ce in an ce thaniya raka'atu ukhra daya raka'a yanzu an yi ta farko to dayar wato yar uwar wannan ta farko shine ukhra ma'anar ukhra daya raka'a annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aikata a daya raka'ar kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a farko amma bai zama kwatankwacin ta 100% ba ma'ana siffar irin siffar raka'a farko sai dai kuma raka'a farko ta fita tsayi yanzu idan a raka'a farko ruku'u farko annabi yayi minti 30 a raka'a farko yayi minti 30 bayan yayi ruku'u ya sake dagowa yayi minti 25 to yanzu da aka dawo raka'a ta karshe wato ta biyu kenan a tsayuwan farko ka kaddara yayi minti 20 kaga bai kai tsayuwa na farko da na biyu a raka'a farko ba sannan da yayi ruku'u ya dago kaddara bayan dagowan sa yayi minti 15 kaga kenan raka'ar karshe tsayuwa guda biyu ba su kai na tsayuwar raka'ar farko ba to cewa da tai kwatankwacin abin da ya raka'ar farko ma'ana yadda raka'ar farko take da tsayuwa daya a biyu ruku'u to haka yayi a raka'ar ta biyu amma kuma raka'ar farkon tsayuwanta sun fi tsayi sama da tsayuwar raka'ar ta biyu wannan kuma dabi'ar annabi ce duk sallar da yazo sawa'un sallolin farilla ko kuma na nafila zaka tarar raka'ar farko tsayinta yana fi raka'ar ta biyu wannan sunna ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama thumma sarafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi sallama kenan da yayi irin yanda yayi a raka'ar farko da yazo raka'ar ta biyu yayi tahiyya sai yayi sallama to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallama wa qad tajallati ash-shams al-hali rana ta bayyana da ta buye ta yi duhu saboda kusubi to lokacin da annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka daga kai kawai sai aka ga gari yayi haske shine waqad tajallati ash-shams al-hali rana ta bayyana kusubi ya gushe to bayan nan annabi fa khataba an-nasa sai ya juyo ga mutane sai ya musu kuduba wannan dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da ya taso yana yin kuduba to yanzu ai wani abu ne ya taso na wannan kusufi na rana din to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuduba mecece hikima da take sa manzon Allah ya kuduba a munasaba in abu ya taso ko abu ya faru sannan a wannan gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo gare su ya musu kuduba wace hikima ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kuduba malamai suka ce hikimomin guda biyu ne hikima ta farko dan annabi ya bayyana musu hikimar da ta sa Allah ya hukunta wannan kusufi na ranar musamman da yake an yi ta yawo da cewar ai dalilin wannan kusufin saboda rasuwan ɗansa ya na nuna rana kanta ma ta ji bakin cikin rasuwan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine annabi ya musu kuduba nuna musu cewar wannan kusufi ba shi da alaka da mutuwar wani ko kuma rayuwar wani wannan dalili na farko kenan da yasa ya kudubar dalili na biyu dan ya kusar musu da aqidar da take cikin zukatan wasu daga cikin su ta jahiliya wacce suka tafi akan cewar idan kaga wani abu ya faru na jarrabawa ko bala'i yana da munasaba da rasuwan wani babba ko kuma haihuwar wani babba ko dan wani babba haihuwar dan wani babba wannan yasa annabi ya juyo ya musu wannan kuduba din sallallahu alaihi wasallama yake cewa thumma qaa yace fa khataba an-nasa tace annabi sai ya kuduba mutane fa hamidallaha wa athna alaihi yayi godiya wa Allah yayi yabo da jinjina wa Allah wannan dabi'a ce ta annabi duk sanda zai yi nasiha zai yi wa'azi zai ja hankali zai kuduba sai ya bude da godiya da yabo wa Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi yabo da jinjina da kirari wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya gabatar da nasiharsa ko wa'azinsa ko jan hankalinsa thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ash-shamsa wal qamara lallaifa rana da wata ayatani min ayati llahi ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki idan aka ce aya me ake nufi da aya alama aya ita ce alama kenan alama ce daga cikin alamomin Allah subhanahu wa ta'ala wa bayinsa alama akan me kenan haka alama ce da take nuna girman sa da daukakar sa kaga da zamu ganta alama ce da take nuna girman wanda ya mallake ta wanda ya halicce ta saboda ba wanda ya isa ya halicce rana sannan ba wanda ya isa ya gudanar da tafiyarta to kaga wannan alama ne dake nuna mana girman wanda ya halicce ta kenan dan adam idan yana da lissafi wanda ya halicci wannan abu mai girma wacce kuma kullum ba a bisu ba a tabba samun sai ko ba a ce an samu akasi rana ba ta fito ba ko kuma yau ubangiji ya dan shagaltu rana ba ta fito ba an tabba samun haka tunda aka yi duniya har kawo yau yanzu da nake magana na nuna maka iko cikan iko na ubangiji da girmansa da isassa da buwayarsa da daukakarsa wanda ba mahalukin da ya isa siffanta da irin wannan siffa sai shi dan adam yana da dan adamtaka duk yadda ka kai ga yin abu yadda ya kamata da kokari da jajircewa da dagewa da gogewa da kwarewa dole wata rana sai an samu akasi dole wata rana sai an samu nakasu da ajizanci na dan adam amma Allah ba taba samun wannan ba cikin halittarsa tunda aka halicci rana shekaru aru har kawo yanzu da nake magana ba a taba samun akasi cewar yau kan an dan samu sai ko wallahi rana ba ta fito ba ko kuma yau sai dai ayi hakuri babu rana amma nan dabi'a ce ta dan adam yau an dan samu akasi na dan yi jinkiri ko kuma yau an dan samu sai ko sai dai amun afuwa Allah babu wannan cikin aikin sa to shi yasa annabi ya ce ayoyi ne da rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah alamomi ne dake nuna girman sa buwayar sa isar sa daukakar sa ikonsa, kudurarsa, mulkinsa, kamalarsa, wanda dan adam kuma duk ta waɗannan bangarori ya samu na kasu. Ba dan adam kawai ba duk wata halitta ta Ubangiji. In ka dauke Ubangijin shi kadansa, hatta mala'iku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Lallai farana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin jerin gwanan ayoyin Allah kenan ayoyin Allah suna da yawa bila adadin akwai ma da yawa wanda bamu sani ba ga dai waɗanda muka sani rana wata sammai kasai wa min ayatihi al-lail wan nahar wa ash-shams wal qamar dare da wuni duka ayoyi ne na Ubangiji sammai da kasai halittun Ubangiji dare da wuni ayoyin Ubangiji rana da wata ayoyin Ubangiji آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون wannan ya nuna kenan kalubalen masu bautar rana saboda ita ranan kanta tana kai kawo ne da umurnin mahaliccinta to kai kuma wani irin dakikanci ne ya debe ka kake bauta mata ita umurnin mahaliccinta take bi kai me zai hana ka kabi umurnin mahaliccinta inda ranan da ba ita ta halicce ka ba da zaka bauta mata kaga dakikancin mai bautan wani wanda ba Allah ba sawa'ur rana yake bautawa wata yake bautawa taurari yake bautawa annabi Isa yake bautawa gumaka yake bautawa dakiki ne ba shi da lissafi saboda duka waɗannan Allah ne ya halicce su to ka bauta masa mana wanda ya halicce su ya halicce ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai farana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin jerin ayoyin Allah subhanahu wataala la yakhsifani limauti ahadin wala li hayati ba sa kisfewa a sababin mutuwar wani dan wani ya mutu rana ta yi kusufi ko kuma wata yayi kusufi haka baya faruwa Allah bai kaddara hakan ba bai sanya shi ya zama sababi cikin sabubban da suke sa a samu kusufi na rana ko na wata ba mutuwar wani baya daga cikin jerin sabubba na kusufi na rana ko kuma kusufi na wata wala li hayatihi haka zalika haihuwar wani bashi sanya a samu kusufi a sababin haihuwar ko kuma a samu kusufi na rana ko kuma na wata saboda idan an haifi mutum wanda yake madaukaki ai wani abu mai girma yakan faru a sakamakon haihuwar tasa to yanzu faruwan kusufi na rana ko na wata baya daga cikin abubuwan da Allah ya hukunta suna faruwa dan haihuwar wani komin daukakarsa. Ayoyi ne na Ubangiji. Mun san Allah madaukakin sarki bisa hukunci irin nasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka haife shi riwayoyi sun bayyana wasu ingantattu wasu masu rauni nasira cewar manya-manyan abubuwa sun faru a sababin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Riwayar da take mai inganci cikin jerin riwayoyi da suka bayyana aukuwan manya-manyan abubuwa a sababin haihuwar manzon Allah riwaya ce kwa daya wacce take bayyana cewar lokacin da mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ga haske ya fita daga gare ta ya tafi manya-manyan benaye na yankin Sham duk ya haskaka su. Wannan riwaya ce ingantacciya kamar yadda malaman hadisi suka bayyana, wanda babban malamin tarihi Dr. Akram Diya Al-Umari a cikin littafinsa As-Siratul Nabawiyyah Sahiha Muhawalatu Tatbiq Manhaj Al-Muhaddithin ya yi kokarin takhrijin wannan riwaya din, kuma ya bayyana cewa riwaya ce wacce take ingantacciya. Ta ga haske ya fito daga gare ta sai je ya haskaka manya-manyan benaye na yankin Sham, kuma sai ta ga wani yazo yana ce mata in kin haifi wannan dan naki ki sanya masa suna Muhammad dan shi Ahmad ne a cikin littafin Injila da At-Taura. To da ta haife shi sai labari ya iske kakansa Abdul Muttalib ga abin da mahaifiyarsa ta gani. To da aka kawo masa shi kawai sai ya sa masa Muhammad, ita kuma sai ta sa masa Ahmad. To sai zama yana da sunaye guda shine Muhammad kuma shine Ahmad. Ya ati min ba'd ismuhu Ahmad, Allah ya kira shi da Ahmad cikin Alkur'ani, cikin Injila ya kira shi da Ahmad, cikin At-Taura ya kira shi da Ahmad, sannan a cikin Alkur'ani ya kira shi da Muhammad, Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khala min qablihi rusul, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijali wa amanu bima nuzila ala Muhammad, suratu Muhammad. Kaga a gurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya kira shi da Muhammad cikin Alkur'ani, sannan kuma ya kira shi da Ahmad. Shi Muhammad ne kuma shi Ahmad, Muhammad wanda aka godewa ko an gode masa yasa ake kiransa Muhammad, Allah ya gode masa, mala'iku ma sun gode masa, shine ma'anar Muhammad wanda aka masa godiya, godiya wacce take mai tarin yawa, shine Muhammad wato shayabo. Sannan kuma shi Ahmad ne wanda yafi kowa godiya, shine ma'anar Ahmad, Ahmadul Hamidin, wanda yafi masu godiya godiya. Al-Qadi Iyad a cikin littafinsa Ashifa bi ta'arifi huquqil Mustafa yace kana Muhammadu Ahmada qabla an yakuna Muhammadan, yace annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zama Ahmad kafin ya zama Muhammad. Kamar ya sai da ya zama Ahmad kafin ya zama Muhammad? Sai da ya zama mai godiya, da yayin godiya sai Allah ya rama masa, Allah shi ma sai ya gode masa, sai aka kira shi. Da ya zama Ahmad mai godiya kuma yafi kowa ma godiya, Allah kuma duk abin da kai zai saka maka. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, to duk abin da kai na alkhairi Allah zai saka masa. To da yayin godiya mai tarin yawa, Allah sai ya rama masa, sai ya gode masa, gode masa wanda yake mai tarin yawa. Shine Ahmad mai godiya, godiya mai tarin yawa, ko kuma wanda yafi kowa godiya. Muhammad wanda Allah ya gode masa, kuma mala'iku suka gode masa, kuma duk mutan duniya dole za su gode masa, ko sun ki ko sun so, da musulmi da kafiri da munafiki da fajiri duk sai sun gode wa annabi sallallahu alaihi wasallama ranan gobe kiyama. Saboda shine zai mana ceto wacce take mafi girma. Duk annabi zai wa al'ummar duniya duka ceto mafi girma, shafa'atul uzma, wanda ba wanda ya isa wannan ceton sai shi kadai Allah ba mu wannan ceton. ceto ne da zai nema gurin Ubangiji yayi hisabi wa bayi kowa ya san matsayinsa. Ka san mutum idan yayi jarabawa ko a nan duniya zai zauna cikin dardar da firgici har sai ya san mecece natijar. To haka za a wayi gari ranar gobe kiyama. Kowa yana cikin dardar da na kirki da na banza. Allah Allah kowa yake san mecece sakamakonka. To nan ne mutan duniya duka za su hada kansu su zaga annabawa su fara da annabi Adam ya ba su uzuri su je gun annabi Nuhu ya ba su uzuri su je gun annabi Ibrahim ya ba su uzuri su je gun annabi Musa ya ba su uzuri su je gun annabi Isa ya ba su uzuri sai sun zo kan gun annabi sai ce eh ni ne zan iya nema muku wannan ceto sai je fadi gaban al'arshin Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ya ce masa dago kanka ya Muhammad wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tu shaffa ka fadi duk abin da kake son fadi za a saurare ka. Kaga wannan girma ne da girmamawa annabi ya samu daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. Duk abin da zai fadi Ubangiji ya bashi dama ya fadi za a saurare shi. Wasal tu'ta ka roka za a baka komi ka roka an baka. Washfa tu shaffa ka nemi ceto an baka ceto. Sai annabi ya dago kansa ya nemi ceto gurin Ubangiji, Ubangiji sai ya hisabi wa bayi. To anan bayi sai su gode masa godiya wacce take mai tarin yawa. Shine ma'anan Muhammad. Wanda kowa zai gode masa. Ko ya ki ko ya so yanzu haka mu'mine suna gode masa. Amma kafirai ba sa gode masa, amma dole za su gode masa. Bana gobe kiyama ko sun ki ko sun so sai sun gode masa. Saboda zai musu abin da ba wanda ya isa ya musu sai shi. Shi kadai Allah madaukakin sarki ya ba ma wannan iko, ya ba ma wannan dama. To ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shi ita ce riwaya ingantacciya da ta nuna faruwar wani abu wanda yake nuna alamar cewa wannan abin da aka haifa abu ne wanda zai zama mai girman sha'ani a nan gaba. To akwai wasu riwayoyi da littattafan sira suka ambata, sai dai kuma riwayoyin ba su inganta ba, wanda suke da alaka da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ina ga tunda ba su inganta ba, ba bukatar mu zayyano su. To amma dai abinda annabi yake korewa a wannan gabar, kusufi na rana ko kuma kusufi na wata ba su da alaka da haihuwar wani. Shi yasa ya ce wala li hayati, ba sa kusufi dan haihuwar wani, komin girmansa, komin daukakarsa, komin matsayinsa gurin Ubangiji subhanahu wataala. Tunda dan annabi ai yana da girma gurin Allah, ayan annabi ai ba kananun mutane bane. To amma tare da haka anan annabi ya kore cewar komin girman wani a gurin Ubangiji Allah baya hukunta faruwan kusufi saboda haihuwarsa. Shine ma'anar wala li hayati. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza ra'aytum dhalika, idan har kuka ga hakan me kenan kuka ga kusufi din ma ko na rana ko kuma na wata, fad'u Allah, to kuita roƙon Allah subhanahu wataala, kuita addu'a a duk lokacin da kusufi ya hauku, kuita addu'a, wa kabbiru kuma kuita kabbara kuna ambatan Ubangiji, kuita kabbara kuna ambatan Ubangiji. Amma ba shine za a zaga titi ana Allahu akbar Allahu qala ilaha illa Allah, wannan bid'a ce, ba aiki bane na annabi da sahabbansa. Abinda aka sani shine mutun ya takabbara yana ta roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi ya karantar ana. Wasallu kuma ku yi ta sallah, wa tasaddaqu ku yi ta sadaka. Abubuwa guda hudu annabi ya dora mutane akai a lokacin da suka ga kusufi ya auku. Abu na farko su yi ta addu'a, su takarkare da addu'a. Abu na biyu su yi takabbara, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu. Abu na uku su yi ta sallah, ana su tsawaita sallah. Sai abu na hudu su yi ta sadaka, su ciyar da abinci, su kyautata wa dangi da makwabta da fakirai da kasassu da nakasassu aitai. Saboda waɗannan abubuwa guda hudu sun kunshi ɗauke duk wani bala'i da ya sauka wa bayi. Matukar bayi sun lazumci waɗannan abubuwa guda hudu, to za a ɗauke musu bala'i. Yanzu gobarar dajin da ta faru a Amerika ta ɗauki kusan makonni biyu ko wani abu mai kama da haka, mafi karanci kwanaki goma tana ta ruruwa sai abin da ya karu. yanzu irin wannan da a yankin musulmi ne ya faru ai da tuni an shiga cikin addu'a da sallah da sadaka da ciyarwa kuma kwanakin nan da yayi a wancan yanki inda a yankin musulmi ne ina da garantin zai wahala yi saboda Allah mai alƙawari ne kuma baya sabawa wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk abin da kuka roki Allah ya baku kuma wallahi mun gani mun shaida duk addu'an da muka yi wallahi muna ga karbuwa daga gurin Ubangiji yanzu bara an samu karancin ruwan sama sai zamanto abinci yayi karanci wannan yasa abinci ya tashi gauran zabi muka yi ta'addu'a ya Allah ka kawo mana dauki ka taimaka mana ka sassauta mana farashin abinci cikin rahama ta Ubangiji da mana bana sai ta yi kyau bana babu mutum ɗaya da kaje yana cewa da mana ba ta yi kyau ba sai dai kaje ana cewa an samu ambaliya ya dan bata wani amfani amma abin da ya bata ma cikin amfanin bai fi kashi 10 cikin 100 ba kaga bai taka karatar ya ba to kaga wannan yana nuna yadda Ubangiji subhanahu wata'ala karbi addu'o'in bayi wata biyu baya al'umma sun shiga cikin tashin hankali da firgici cikin kasar nan na tsari da gwamnatin tarayya take so ta kawo na garan bawulwa bat tsari na haraji wanda kuma manazarta sun tabbatar da cewar wannan tsarin zai durkusar da arewacin Najeriya bayin Allah suka dukuba da addu'a suna kokawa Allah Allah ya kawo dauki yanzu haka maganar da ake shine an canja tsarin yadda da aka yi shi na zalunci yanzu an canja an yi adalci ciki an yi adalci cikin tsarin kusan dai wannan ya dan sa zuciya ta dan fara samun nutsuwa kadai ba komai ya haifar da wannan ba sai addu'o'i da bayi suke to wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala a duk lokacin da bala'i ya sauka wa bayi bayi suka koma ga Allah suka ambaci Allah suka yi ta roƙon Allah suka kiyaye salloli na farilla da na filfili suna kokawa Allah suna kyauta suna sadaka suna ciyarwa to ko shakka babu Allah zai kawo musu agaji Allah zai kawo musu doki Allah zai kawo musu taimako na musamman ta inda bassa zato bassa tsammani wani lokacin ma sai kaga abun mamaki makiyin naka da yake kokarin murkushe ka sai kaga Allah kawo ma agajin ta hadinsa ba abin da Allah baya yi yana kokarin murkushe kai ga bayanka to tunda shi din bawa ne na Allah sai yadda Allah yi da shi sai Allah ya sanya agajin da zai maka din ya zo ta hannunsa kuma dole ba da iya dole sai agajin ya zo ta hannunsa saboda bawan Allah shine illa atir rahmana abda dole kowa ya zo bawa ne ga Ubangiji sawa'un kafiri ne ko musulmi ne ko yaki ko yaso shi bawa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi riwayatin ko thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummata Muhammad wannan duk a cikin kutuban manzon Allah cikin kutubarsa da yayi bayan ya idar da sallar da yayi ta kusufin rana bayan yayi wadancan bayanai da ke nuna cewa kisfewar rana da wata na fa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko kuma haihuwar wani in kun ga hakan ya faru to abin da ya kamata ku kifo a kansa shine ku yi ta'addu'o'i kuna kabbara kuna sallah kuna sadaka to a cikin kudubar tasa a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ummata Muhammad ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan gurin annabi ya kira kansa da Muhammad sunansa ne Muhammad amma kowa ya san cewa shi annabi kowa ya san cewa shi manzo ne bai ce ya ummatan nabi ba bai ce ya ummatan rasul ba sai ya ce ya ummata Muhammad wannan yana nuna mana tawadu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi annabin Allah manzon Allah ne amma bai kira kansa da annabi ko manzo sai kira kansa da sunansa na Muhammad dan ya nuna tawadu'unsa ya nuna shi ba kowa bane shi ba komai bane alhali Allah ya sa shi kowa Allah ya sa shi komai amma yana nuna kamar shi ba kowa ba saboda me saboda tawadu'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallama in ka ganshi a cikin sahabbansa ba za ka dauka cewa manzon bane. Sautari da dama bako yakan shigo daga wani gari ko kauye ya shigo Madina da nufin yazo yana so ya ga annabi. Idan yazo annabi yanda yake tudanya da mu'amala da sahabbansa sai kasa gane wane ne annabin, tunda asali ba sanin annabin ne ba. Idan yazo sai yana tambayan su ni ina Muhammad yake, galibi Larabawan kauye in sun zo haka suke yi, ba su san lafazin girma ba shi ba annabi ko manzo, ina annabin Allah ina manzo Allah, sai ina Muhammadu kan, sai a ce musu gashi nan sai ya ta mamaki wannan din shine Muhammadu, saboda yanda ya saje da sauran sahabbansa domin saukin kai irin nasa da kuma rashin girman kai tattare da shi, saboda yadda yake daukan kansa kamar kowa. To shine Abu Hurairah yace wannan ya sa muka yi tunanin to me zai hana mu dan yi wa annabi mana wani dan tuntu haka ko ɗan kujera haka ko da ta gini, yana zama a kai ta yadda duk wanda ya zo ba ko wanda bai san shi ba idan ya gan shi a kai zai iya gane shi, amma yana zaune cikin mu duk wanda ya zo ba ko sai kasa gane wane ne annabi. Yace sai muka dan gina masa dan tuntu hakan nan wanda ya dan dagu kadan akan guraren da mu muke zama, ta yadda duk bakon da yazo zai iya ganewa cewa shine annabi. To da haka fa ake gane annabi din, amma ba da haka ba za a iya gane shi ba saboda yadda yake sajewa da sauran sahabbansa. Allah ya yarda da shi. Imamu Muslim ya fidda hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Iyad bin Himar, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha auha ilayya an tawadu, lallai Allah ya mun wahayi ku zamanto masu tawadu, kar ku zama masu dagawa da girman kai da alfahari da jiji da kai. Annabi yace wannan shine wahayin da Allah ya masa, an tawadu ku zama masu tawadu, masu kwantar da kawunan ku, kar ku zama masu daga kan ku, kar ku zama masu jiji da kai da alfahari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yafqaru ahadun ala ahad, kar wani yayi alfahari ma wani, wala bighi ahadun ala ahad, kar wani yayi dagawa wa wani, dukan ku bayin Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamcin ku a gurin Allah subhanahu wataala shine wanda yafi ku tsoro, tsoron Allah subhanahu wataala. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ummata Muhammad, ya ku al'ummar Muhammad, bai ce ya ummatan nabi ba ko ar-rasul dan tawazu irin nasu kamar yadda muka bayyana. Yace wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah, babu wani da ya kai Allah kishi, min an yazni abduhu aw tazni amatu, ba wanda ya kai Allah kishi na bawansa yayi zina ko bai wasa ta yi zina. Allah yana kishin haka, wannan yake nuna mana illar zina. Zina tana da illa kwarai da gaske, shi yasa Allah yake kishin bawansa yayi zina ko kuma bai wasa ta yi zina, saboda yadda Allah madaukakin sarki yake kishi bawansa yayi zina ko bai wasa ta yi zina, yama hana a kusanci zina din. Yace wala taqrabu zina, duk wani abu da zai zama sila zuwa ga afkawa cikin zina Allah ya tsawatar a nisanci wannan abu. Shine yasa Allah yayi umurni wa mata su zauna a gidaddakin su, saboda zaman su a gidajen su rashin fitan su zai hana a samu cakku daidaiya tsakanin su da maza da cudanyar da za ta iya kawo aukuwar zina. Matukar mace ta zauna gidanta bata ma haɗu da mutumin banzan da zai ja hankalinta har ya saba ubangiji da ita, saboda tana gidanta bai ma ganta ba bai ma santa ba, ballantana ma wannan alaka ta kulluwace za ta kai ga aukuwan zina. Ka yake nan duk wata hanya da za ta kai ga faruwar zina saboda mugunyar zina da yadda Allah ya kyamaci zina, sai ya gindaya waɗannan hanyoyin, ya sa ka'idoji, ya sa sharuɗa, ya sa matakai, wanda dole ne sai in ka ga zinar ta auku to an keta waɗannan sharuɗa, an keta waɗannan ka'idojin. Na farko ya ce mata su zauna a gidajensu, ya ce wa ƙarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyya, yanzu inda mata za su na zama gidajensu ba sa fita, ai ba za ma su haɗu da mazan banza ba, mazan banzan ma ba za ma su san su ba, balle ta kai ga har akai ga aukuwar aukuwar zina. Sannan abu na biyu, ba za a ce dole dole mace ta zauna a gida ba, in bukata ya taso ba za ta fita ba, dole akwai bukatar da za ta taso ta sa ta fita. To in har bukatar fita ta taso, yaya ya kamata ta fita? Sai aka ce kar ta fita sai da hijabi. Kar ta fita sai da hijabi, sai ta suturta jikinta. To yanzu suturta jikinta da za ta yi zai ba ta kwaba daga aukawa cikin zina, saboda lokacin da ta suturta jikinta babu ma wanda zai ganta balle yayi sha'awarta, saboda me ta suturta jikinta gaba daya. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alayhinna min jalabibihinna. Allah ce zalika adna an yu'rafna fala yuzai. Sannan kuma har ila yau idan bukata ta taso, wacce ta sa sai ta yi magana tsakaninta da namijin da ba muharraminta ba, aka ce kar ta kwantar da muryarta. Fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kar ta kwantar da muryarta ta yadda mutumin banza wanda zuciyarsa akwai cuta zai dasa. Idan ya ji muryarta ta kwantar, ta gyara muryar, ta yi kasa-kasa da muryar, sai hankalinsa ya koma kanta, ransa ya raka. Allah ya ce wa kulna qawlan ma'rufa, kai tai noban magana, sanannen magana. Kar ta kwantar da murya wanda zai bada dama wa mutumin banza ya samu kofa. Kaga duka wannan fashamaki ake ta sawa akan mi, akan afkawa cikin zina. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba'idu baina anfasir rijali wan nisa, ku nisartan da tsakanin numfashin maza da mata, ma'ana kar a haɗu a guri guda. Wannan haɗuwa a guri gudan zai sa shaidan ya yi ta kai kawo tsakani, ya yi ta kai kawo har a samu alaka ta kullu. Idan alaka ta kullu sai a samu kusaci ga juna, in kusaci ga juna ya kullu to shikenan. Kuma idan babu tsoron Allah daga ƙarshe sai mai aukuwa ta zo ta auku, shi kuma abin da Allah ya fi kyamata ke shine wannan aiki na zina. Wannan zinan yana da illa ƴan uwa, illolinsa suna da yawa. Yana lalata ɗabi'an bawa, duk wanda yake zina zaka ganshi mai mummunan ɗabi'u ne, ba shi da kyawawan ɗabi'u, saboda zinan tana lalata ɗabi'a. Ko da kai mutumin kirki ne mai kyakkyawan ɗabi'a da mu'amala, hulɗa da mutane son barka, in ka shiga harkar zina to ɗabi'arka za ta sukurkuce, sai ka zama mai mummunan ɗabi'a. Wannan yana daga cikin mugunyar zina. Illolin zina suna sukurkutar da ɗabi'un nagartaccen mutum. Daga cikin illolin zina na biyu, yana lalata dangantaka, nasaba kenan. Za a zo a haifi ɗan da ba a san wane ne ubansa ba, ko kuma ko da an san ubansa, ɗan ba zai iya bugan ƙirji ya danganta kansa zuwa ga kakansa, saboda yadda suke nisantar da shi gare su, saboda abun kunya ne, abun kashe ne a ce wannan daga family kaza ya fito. To kaga daga nan kuma nasaba ta lalace. Sannan daga cikin mugunyar zina, yana rusa society, yana rusa society, yana ragargaza society. Sannan kuma daga cikin mugunyar zina, yana kekasar da zuciyar bawa. Zuciyar bawa za ta zama kekashashiya ta yadda baya iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, duka kallo ɗaya yake musu. Sannan duk abin da zaka gaya masa na wa'azi kawai jinka yake yi, amma baya ratsa zuciyarsa, saboda me? Saboda zuciyar ta kekashe, ta bushe. Idan ana karanta ayoyin Allah kamar wuta ake kwara masa. Wannan yana daga cikin illolin zina, na kekasar da zukatun ma'abotansa. To shi yasa Allah ya ce kar ma a kuskura a kusance ta. Shi yasa Allah ya zamanto ya fi kishi akan yadda bawansa zai zo ya afka cikin wannan aiki na zina, ko bai wasa ta afka cikin wannan aiki na zina. Wannan yake nuna mana Allah maɗaukakin sarki yana da siffa ta kishi, saboda a nan gurin annabi ya siffanta shi da wannan siffa. Aqidar ahlus sunnati wal jama'a, duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi, ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi, dole musulmi ya siffanta Allah da wannan siffa din, ba tare da ya kore masa ba, ko yayi tawilinsa, ya juya shi a'a ya tabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatarwa kansa ko kuma manzon sa ya tabbatar masa ba tare da ya kore ba ba tare da yayi tawili ba ta wannan hanin kenan sannan kuma ba tare da ya kamanta wannan siffar da siffar halitta ba yanzu Allah yana da siffar kishi amma siffar kishin Allah ba irin siffar kishin bayinsa bane saboda me saboda Allah baya kamanceceniya da bayinsa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wanda yake kwatankwacin Allah amma wannan ba shike nuna cewa Allah ba shi da sifofi ba yanzu idan ka kore wa Allah sifofi kenan kana bautawa babu dole Allah yana nan da sifofinsa amma ba mu sanya ya sifofin suke ba dole kuma in ya tabbatar da sifofin mu tabbatar masa yadda ya tabbatar wa kansa Allah ya tabbatar wa kansa hannu mu tabbatar masa da hannu yayi sifar hannun take ba mu sani ba me yasa Allah madaukakin sarki bai siffanta mana ba amma dai tunda ya tabbatar yana da hannu manzansa ya tabbatar mana yana da hannu dole mu tabbatar masa da abin da ya tabbatar wa kansa ko manzansa ya tabbatar masa ba tare da mun kore ba ba tare da mun kamanta su da na halittunsa saboda baya kamanceceniya da halittunsa Allah yana saukowa zuwa sama ta daya dole mu tabbatar da wannan saboda manzansa ya bada labari cewa yana saukowa sama ta daya yaya yake saukowa sama ta daya ba mu sani ba me yasa bai ba mu labari ba bai siffanta mana ba manzansa bai siffanta mana ba muna tsayawa ne inda ya tsaya da kuma inda manzansa ya tsaya ba mu wuce ba wannan ita ce akida ta gaskiya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gurin ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki siffa ta kishi to dole mu mu ma mu tabbatar masa yaya siffar kishin Allah take ba mu sani amma mun san siffar kishin mu mutane amma ta ubangiji ba mu sani ba kuma ba irin tamu bace saboda siffar kishi ta ubangiji ba zai yi mu santa ba sai in ya siffanta mana shi kuma bai siffanta mana ba manzon sa ma bai siffanta mana ba sai mu tsaya inda suka tsaya kenan siffar mun jahilce ta amma kuma tabbatuwarta mun shaida ta saboda annabi ya tabbatar masa da wannan siffa amma ya siffar ta take shi yasa wani mutum da yazo majalisin Imam Malik a garin Madina sai yace Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani ya ce Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa me rahama ya daidaita akan al-arshi kaga wannan Allah ya tabbatar wa kansa daidaito akan me akan al-arshi sai yake tambayan Imam Malik yace to fa kaifa istawa tunda an ce ya daidaita to yaya ta yaya daidaita wato yana so a siffanta masa mun gane bayani a zaune ne a ke gida ne yana so a siffanta masa Imam Malik yace al-istiwa ma'lum daidaitan Allah da wannan abu ne sananne me yasa Qur'ani ya bayyana mana ya ce Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa wa kayf wal kayfu majhulun ta yaya Allah ya daidaita kan al-arshi wannan abu ne wanda ba a san shi ba ba wanda ya sani da ni da kai duk ba mu sani ba saboda me saboda Allah bai siffanta mana yanayin yadda ya daidaita akan al-arshi ba amma kuma daidaitansa kan al-arshi wannan abu ne sananne saboda ayat Qur'ani ta tabbatar yace was-su'alu anhu bid'atun kazo kana tambaya ta yaya ubangiji ya daidaita kan al-arshi wannan bid'a ce saboda sahabbai basu tambayi annabi kuma an saukar da ayar a zamanin su suna raye aka saukar da ayar Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa sun ji sun sallama sun yi imani sun mika wuya amma basu tambayi annabi ta yaya ba to saboda haka kai kuma a yau kazo kana cewa ta yaya kazo da bid'a abinda ba a san shi ba zamanin annabi da sahabbansa yace wal imanu bihi wajibu kai imani cewar Allah ya daidaita kan al-arshi wannan wajibi ne dole kenan duk siffar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa ko manzon sa ya tabbatar masa wajibi ne musulmi ya yi imani da wannan siffar sannan kuma ya sani cewar yanayin kaifiyar wannan siffar abu ne wanda ba sananne bane ga bayi me yasa saboda nasi bai bayyana sannan yana tambaya ta yaya a masa bayani a siffanta masa wannan bid'a ce wannan ka'ida ce Imam Malik ya babu zamu dabbaka ta akan kowace siffa to yanzu cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi babu wani wanda ya kai Allah madaukakin sarki kishi
wannan na nuna mana cewa dole mu yi imani Allah yana da siffa ta kishi. Dole ne mu yi imani cewa Allah madaukakin sarki yana da siffa ta kishi. Yaya siffar take ba mu sani ba. Mu zo muna tambaya yaya take, wannan bid'a ce. Kaga kaida ce Imam Malik ya ba mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummata Muhammadin, ya ku al'ummar Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahittum qalilan wa la bakaitum katiran. Yace na rantse da Allah, da a ce kun san abin da na sani dangane da girman Allah subhanahu wataala. Annabi ya bi mu sanin Allah, ya fi al'ummar sa sanin Allah. Yace da a ce kun san abin da na sani dangane da girman Allah da kuma ukuba ta Ubangiji. Annabi ya san ukuba ta Ubangiji da yawa abubuwan da ba mu sani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dadan kar in amma mutun rasuwa ya ji tsoron daukan dan uwansa ya je birne shi ba, da ya roki Allah ya banka dai irin azabar da ake da fitinar da wanda suke kwance cikin kaburburan su suke haduwa da ita. Amma sai bar abun a ruke, kaga shi ya sani. Yanzu ai mun karanta a baya a hadisin Ibnu Abbas, suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin makabartan Madina. Annabi sai ya tsaya kan wasu kaburbura guda biyu, ko sai dauki tinkan dibino sai tsaga gida biyu sai dasa rabi anan rabi anan. Suka ce manzon Allah me yasa kai haka? Sai ce ma abota waɗannan kaburbura ana musu azaba. Abin da yasa ake musu azaba kuma ba abu bane mai girma, inda za su so za su aikata shi. Yace amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl, amma dayan su ya kasance baya tarkakuwa daga fitsari. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namima, amma dayan kuma ya kasance yana yawo da annamimanci, maganan batanci tsakanin mutane. Yanzu wannan abun Annabi ya sani amma su ba su sani. Yace la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, akwai fatan a sassauta musu azabar. Matukar waɗannan tinkan dibino da ya dasa rabi anan matukar ba su bushe ba, kenan in sun bushe za a dora daga inda aka tsaya. Kaga wannan Annabi ya sani amma su ba su sani. To shine yace ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, ya ku al'ummar Muhammad, na rantse da Allah, da a ce kun san abin da na sani na girman Allah da kuma ukuba Allah, la dhahittum qalilan, da kun yi dariya kadan, wa la bakaitum katiran, da kun yi kuka mai yawa. Kenan bawa ya zauna ya tuno ukuba Allah, ya zubda hawaye wannan abun jinjinawa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutane guda bakwai a ranar gobe kiyama za su samu kansu karkashin inuwa wacce babu wata inuwa sai wannan inuwar. Daga ciki akwai wanda ya zauna ya tuno Allah da girmansa da buwayarsa da isansa da ikonsa, sai idanunsa suka zubda hawaye. Yana daga cikin mutanen da za su samu kansu karkashin wannan inuwa ranar gobe kiyama. Wa fi labdin a wani lafazi, fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin, Annabi sai ya cika to ruku'u guda hudu da sujjada guda hudu. Ya cika ta ruku'u guda hudu da sujjada guda hudu. A menene ya cika ruku'u guda hudu da sujjada guda hudu? Cikin sallar. Dama sallar raka'a biyu ce, da ruku'u guda hudu da sujjada guda hudu. To Annabi sai ya yi su a ciki, ya cika ta ruku'u hudu sujjada ku, sai ya sallama. Ya yi sallama kuma shikenan kusufi ya tafi, rana ta bayyana. To wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta, za mu ɗauki darussa da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa karkashin hadisi, amma za mu takaita saboda lokaci. Saura biyar, saura mu minti biyar. To a gurguje darasi na farko da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta. Hadisin yana karantar da mu shar'ancin haɗuwa a yi jam'i wa sallar kusufi. tunda ana an ce mana annabi yayi sallah da mutane cikin hadisin ummu na Aisha tace khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi bin nas rana tayi kusufi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai sallah da mutane kenan ya ja su sallah kenan an shar'anta me yin jam'i a sallar kusufi abu nabiyu da zamu dauka karkashin hadisin an samu kusufi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda lafazin hadisin ya nuna khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu na uku da zamu dauka karkashin hadisin an shar'anta a sallar kusufi a tsawaita tunda mun yi bayani cewar saboda tsawaita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a sallar sa da ita kusufi har sai da wasu kai ta faduwa to kenan abinda aka shar'anta ga sallar kusufi ita ce tsawaita karatu a raka'a farko da raka'a ta biyu raka'a farko tana da tsayuwa biyu da ruku'u raka'a ta biyu tana da tsayuwa biyu da ruku'u biyu sai dai kuma tsayuwar da za a yi a raka'a ta biyu ba za ta kai tsayuwar da za a yi a raka'a ta ta farko ba sannan kuma har ila yau zamu fahimta daga hadisin an shar'anta tsawaita sujjada tunda a cikin hadisin ummu na Aisha tace thumma sajada fa atala sujud sai yayi sujjada ya tsawaita sujjadarsa sannan abu na gaba da zamu dauka karkashin hadisin ana so a dawwama cikin sallar har zuwa lokacin da kusufin zai washe sannan ba a so a yi sallama daga sallar kusufin kusufin bai zama ya washe ba sai fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta an shar'anta yin kuduba bayan idar da sallar kusufi an shar'anta liman ya juyo ya ta hankalin mutane yayi fadakarwa wa mutane yayi wa'azi wa mutane fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu cewar a duk lokacin da wani abu ya au na bala'i ko kuma na tashin hankali addu'o'i da bayi za su yi da sallah da za su yi da sadaka da za su yi da ambaton Allah sababi ne da zai sa a samu yayewan wannan bala'i da jarrabawa da ta auku wa bayi kenan bayi suna da mafita a duk lokacin da suka samu kansu cikin ibtila'i su yi ta sallah idan da kana wasa da sallah to ka maida hankalinka inda baka nafilfili ka yawaita nafilfili har tsayuwar dare kai tai kana roƙon Allah insha Allah Allah zai kawo agaji da taimako ga duk bala'in da ya tinkaro bayi sawa'un bala'in da ya sauka ne ko kuma wanda yake shirin sauka matukar bayi sun shiga sallah suna ta addu'a suna ta istighfari suna ta roƙon Allah to wanda ya sauka Allah zai yaye wanda kuma yake shirin sauka Allah zai tunkude shi ya mayar da shi ba tare da ya sauka ba abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ina ga ina fahimci tambayar ka alan guburo ma'ana hadisin yayi bayani kan kusufin rana bai na wata ba kake nufi ko kuma na wata ka taba ganin na rana baka taba ganin na wata ba haka Allah to zai yi inda karayu na watan bai taba aukuwa ba amma ni na noticing din na wata har sau biyu ko uku anan ma an yi ko yawa a masallacin nan ma an taba yi to zai yi inda kake rayuwa galibi sai ya zama na watan bai auku ba na ranan ne ya auku dan za a iya yin kusufi anan ba a yi a Niger ba za a iya yi a Niger ba a yi anan ba iko ne na Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta a yi a wani guri kuma ya hukunta wani guri ba a yi ba yanzu ai aya ce tunda annabi ya ce aya ce cikin ayoyin Allah Allah zai iya saukar da ayarsa a can bai saukar anan ba wannan yanzu wannan gobarar dajin ba gata ta auku ba a Amurka, ba ta auku ba a Najeriya. To duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala, musulmi shi yake gane, amma wanda ba musulmi ba sai ya yi talalume cikin duhu yana wahala, amma musulmi yana aukuwa zai gane, kuma zai kokarin samun mafita ta gurin da ayat ta zo, shine gurin Ubangiji subhanahu wataala. Amma duka yana faruwa zamanin annabi dai na watan bai faru ba, shi yasa galibi hadisan da ake kawowa suna magana ne kan na rana. To amma annabi tunda ya zo da hukunci gamamman hukuncin ya tashi bayani sai ya kira rana da wata, kenan duka hukuncin ɗaya ne. Sawa'un na ranan ne faru a zamaninsa, to fa in ya na watan ma ya faru duka hukuncin ɗaya ne, da na ranan da watan da abu ɗaya ne, sallah ake yi. Mai tambaya yana cewa a cikin wannan hadisi da muka karanta an ambaci abubuwa guda huɗu idan ku sufi ya au. Na farko a yi ta'addu'a, sannan kuma abu na biyu a yi kabbara, abu na uku a yi sallah, abu na huɗu a yi sadaka. To abin da yake tambaya, tunda an ce a yi addu'a a yi kabbara sannan kuma a yi sallah a yi sadaka, to kuma an ce in an shiga sallah kar a yi sallama sai ya yaye, to wanne za a fara gabatarwa ka? Al-Ibrahim ya ce wasu su yi wannan, wasu su yi wannan. Na'am, to kaga ka ba da point. Yanzu macen da ba ta sallah, misali tana cikin jinin al'ada, ita sai ta tare muku ɓangaren sadaka. Ku kuma yana faruwa kawai ku shiga sallah, ita kuma in ta yi sadaka sai ta yi ta ambatan Allah. Kaga ita ta riƙe guda biyu ta can. Ku kuma nan kun shiga sallah. To sallar ta kunshi kabbara, ta kunshi addu'a, ta kunshi sallah. Kaga ku anan kun haɗa uku, kuna addu'a, kuna kabbara, kuna sallah. Kenan duka ukun za ku iya yin su at once. Sadaka kuma wacce batta sallah sai ta yi, za ka iya wakilta matarka ta muku sadaka, kai kuma ka tafi sallah, musamman wacce batta sallah. Kaga two in one ke. To amma wannan wata mafita ce aka bamu, amma kaddari babu wannan mafitan. A ce lokacin da ya faru duk mata suna da tsarki, duk da zai wahalan hakan ya faru, a ce duk suna da tsarki mu kaddara haka. To abin da dai aka fi so a fara gabatarwan shi ne sallah, ko da ya washe in an idar a yi sadakan ba ta ɓaci ba, saboda malamai suna cewa bala'i da wanda yake shirin zuwa da wanda ya sauka sadaka in an yi Allah na mayar da bala'i. Yanzu tunda ya washe da kuka idar da sallah ba ku da tabbacin ba zai sake dawowa ba, ku yi ta sadaka don kar ya sake dawowa, saboda alama ce cikin alamomi na tashin alkiyama. Kar kiyama ta tashi ba a shirya ba. Da galibi dan adam kiyama tana zuwa masa bai shirya ba ne, mutuwa za ta zo ba a shirya ba, tunda buri ne da dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana li bin adama wadiyan min dhahabin labtagha wadiyan thalithan wala yamna'u fahu illa turab. Da a ce dan adam yana da kattikattin ramuka guda biyu cike da zinari, wannan mallakin sa ne, idan ya daga zinari ɗaya siyar sai yayi bukatu na miliyoyi kaza, amma kuma tare da haka zai burin a ce ina ma a ce yana da rami na uku na zinari. Idan ya samu ramuka guda uku zai buri ina ma a ce hudu ne, idan suka kai hudu zai buri ina ma a ce biyar ne, in suka kai biyar zai buri ina ma a ce shida ne, ba abin da zai yanke masa burinsa sai mutuwa. Shine ko da ramukan zinari da yake da su sun kai dubu zai burin ina ma a ce dubu biyu ne, inda yana da dubu biyu zai burin ina ma a ce dubu uku ne, in miliyan ɗaya ke da shi zai burin ina ma a ce miliyan biyu ne. Dan adam baya koshi da abun duniya, duk yanda ya tara dukiya ko da a ce duk duniya ba wanda ya kai shi kuɗi, burin nan fa ba zai gushe yana tare da shi. A ce ya fi kowa miliyoniya ne, duk duniya ba wanda ya kai shi. To zaka ga irin wannan mutumi faɗi tashinsa na neman kuɗi, kai da kake talaka futuk ya fi naka, sai ya hana kansa bacci akan naira dubu ɗari, gashi a duniya ana can ba wanda ya kai shi kuɗi. sai aka wayi gari yanzu maimakon kudin su masa hidima shi yake hidima wa kudin wahala yake wa kudin amma shi bai huta ba kaga irin wannan kudi ba alheri ciki sharri ne shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi yake duk wanda Allah madaukakin sarki shine hannunsa ma'ana yadda za a yi yayi rayuwa wacce ubangiji ya yadda da ita ya koma yana cikin karkashin yardar ubangiji to ubangiji zai sa masa wadatar sa a cikin zuciyarsa a duk lokacin da ganshi sai ka dauka a asusunsa yana da 100 kaza alhali shi ko 1000 ba shi da shi a asusunsa saboda me saboda wadatar da ubangiji ya sa masa shine la yasaluna nasa ilhafa ta'rifuhum bisimahum la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane komin kashin abu ba sa tambayan su saboda me saboda wadatar zuci yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at'affufi ta'rifuhum bisimahum la yasaluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane ba sa tambayan mutane yanayi da Allah hukunta musu sun yarda sun sallama sun amince sun mika wuya a ciki wanda bai san yanayin da suke ciki ban ya dauka in ya gansa ya dauka mawadata ne amma kuma ta kalma ya wuni bai ci ba saboda mimina ta'affuf saboda kame wasa baya nuna mutane yana cikin matsi baya nuna mutane yana cikin damuwa baya yawan korafi baya yawan kokawa kawai duk sanda zaka ganshi za ka ganshi ya fito tsaf-tsaf ko da kwana uku yayi ba ko taro a aljihunsa amma ka ganshi sai ka dauka ya aje wasu dubbai a asusun ajiyansa su tansa ma kareke da abinci amma shi kuma ta kar ko kwa hatsi ba shi da shi ta'rifuhum bisimahum daga cikin alamomin su la yasaluna nasa ilhafa ba sa roko ba sa tambaya wani ban mana naira 50 ku taimaka mun mana ba dora tukunya a gidana ba ina fama da jinya zan sayi magani ba sa haka ba dabi'ar su bace amin na tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum gafarta malam ina son a haska min fassarar addu'ar da kake a wani lokacin ruka karatu Allahumma munzil al-kitab wa mujiri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alayhim wannan addu'ar addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta a lokacin da yake fuskantar abokan gaba ko kuma abokan gaba suke fuskantar sa suke kulla masa kaidi da makirci da makida to annabi yana wannan addu'ar dan neman taimakon ubangiji ya mayar musu da kaidin su da sharrin su to ni kuma dalilin da yasa nake wannan addu'ar ko shakka babu musulmi a wannan kasan suna fuskantar kalubale mai girma ta bangaren abokan gaba abokan gaba na waje da ciki gaba daya sun yi ta suna shirin murkushe musulmi a cikin kasar nan tamu ta Najeriya to shine naga lokaci yayi da ya kamata mu rungumi wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kaidi da sharri da makirci da bita da kulli da makiya musulunci ke bin yan Najeriya musulmi da ita Allah ya mayar da ita to haka annabi yake a duk lokacin da ya fiskanci shiri na gamawa da musulmi a zamaninsa ko ruguza musulmi ta bangaren abokan gaba to yana yawaita yin wannan addu'a din Allahumma munzil alkitab ya Allah wanda ya sassaukar da littafi littafi anan gurin malamai suka ce ismu jins suna ne na jinsin littafi ba littafi ɗaya ba kenan shi ya saukar da littafin at-taura shi ya saukar da littafin injila shi ya saukar da littafin alqur'ani shi ya saukar da littafin zabura to annabi yana roƙon Allah wanda ya saukar da wannan shari'a shari'ar da annabawa suka zo da ita shine ma'anar Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya sassaukar da littafi ba littafi ɗaya ba littatafai daban-daban na annabawa daban-daban wa mujriyas sahab ya Allah mai tafiyar da gajimare wannan yana nuna ikon Allah ya aikata abin da ya ga dama tunda shike tafiyar da gajimare gajimaren nan da ka ganshi a sama yana tafiya wace tafiyar da shi shine Allah to yanzu mai buwaya mai ikon tafiyar da gajimare yanzu annabi yana roƙon sa da ikon sa da buwayar sa da isan sa da iyawar sa wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab mai tarwatsa rundunar kafirai Allah shine mai tarwatsa rundunar kafirai wa maramaita id ramaita walakinna Allah rama walakad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum fadaqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin duk wata nasara da suka samu a fagage daban-daban Allah ne ya bada wannan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla to anan hazimal ahzab Allah shine mai tarwatsa runduna ta kafirai komin karfin kafirai komin yawan su komin dabarar su komin ilimin su komin gogewar su a yaki yanzu yakin da ake ba na direct bane indirect ake yakan mu ana mana yaki ne indirect to komin dabarar makiya musulunci wajen yakar musulmai koda ba yakin gaba da gaba ba to Allah yana da ikon ya tarwasa su shine hazimal ahzab ihzimhum ya Allah ka tarwasa su duk wasu munanan manufofin su ya Allah ka tarwasa shine ma'anar wannan addu'ar duk wani wanda yake da mummunar manufa akan musulmai duk wani wanda yake da mummunar manufa akan musulunci Allah ka tarwasa manufarsa Allah ka tarwasa su shine Allahumma ihzimhum shine ya Allah ka tarwasa su shine wa hazimal ahzab ihzimhum sai a ƙarshe annabi sai yace wansurna alaihim ka ba mu ka taimake mu ka agaza mu mana akan su ka ba mu nasara akan su mu zama mu ne masu nasara su kuma su fadi ƙasa warwasa to shi yasa ni da naga wancan gobarar nace wata kil addu'a mu ce tun da yana daga cikin tarwasa abokan gaba kuma mun dau lokaci muna addu'a zai iya yiwa akwai sabubba da dama ta yiwu addu'a ma tana ci tunda waɗannan kafiran yamman nan ba su da kirki suna nan suna ta tsare-tsare na zalunci na kaidi na ganin sun ruguza duk inda musulunci yake kai kawo duk inda musulunci yake functioning suna da tsari da target da planning su ga sun durƙusar da wannan yankin saboda musuluncin ba sa son su to saboda haka dole ne mu yi ta'addu'o'i ba mu da wani abu da ya wuce addu'a saboda ƙarfin mu bai kai nasu ba suna da ƙarfi suna da dabara suna da gogewa amma kuma duk wani ƙarfin su na banza ne tunda mu muna da ubangiji duk abin da suke da shi a banza ne mu muna da ubangiji saboda ba abin da zai faru sai da ikon su to wannan shi yasa muka yawaita yin waɗannan addu'o'i saboda Allah ya rusa mana boyayyun manufofin su waɗanda suke da su na ganin sai sun rusa musulmi sai sun rusa musulunci a yankunan da musuluncin yake samun bunƙasa da ci gaba da haɓaka to shine yasa muka yawaita yin wannan addu'a din kuma a gurare da dama muke kwadaitar da mutane su yawaita yin hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ya yawaita yin sa to taimako da agaji da dauki na ubangiji yana nan ta ko ba jima ko ba dai misalai da dama kuma sun tabbatar da haka annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya faɗa haka Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya Allah sai kawo masa agaji wutar da aka jefa shi Allah ya mata umurni tunda halitta ce ta sa shi yake da iko akanta ya ce mata ta zama mai sanyi kar ta kuskura ta kona shi kuma abin da ya faru kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka zo ana kokarin firgita shi a razana shi bayan an kare yakin Uhud aka ce ga can mushrikan Makka fa da suka raunata ka suka raunata sahabbanka suka kashe maka wasu cikin sahabbanka sun yi aniyar juyowa su zo su gama da ku gaba daya alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ga can fa mutanen Makkan nan fa sun yi shirin juyowa za su zo su gama da ku ku ji tsoro ku san tai hakan fazadahum imana maimakon su tsorita tunda sun san Allah ne mai yi shine mai karfi yafi kowa karfi duk karfinka kana kasan Ubangiji kawai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai Allah ya isan mana kuma madalla da wakilin a duk abin da muka sanya gaban mu to anan sai suka ji karfin gwiwa suka ji cewar koda ma sun fita ba za ma su bar mushrikan su zo su ricike su ba ba yadda mushrikan suka iya da su fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl ta ce suka fita annabi ya ce ma wanda bai je Uhud ba ban yadda ya bi mu ba duk wanda ya je Uhud ya zo mu fita mu je mu same su kar ma mu bari su su zo su same mu a Madina mu mu je mu same su saboda muna da Allah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi da suka fita babu wani abu da ya same su mumuna wadancan sai Allah ya sanya tsoro a zukatansu saboda annabi sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka gagara juyowa sai suka juya suka koma Makka shine ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakeel da kuma tasirin fadin sa a lokacin da bawa ya fuskanci kalubale musamman na abokan gaba tun daga annabawa duka sun lazumci hasbunallahu wa ni'mal wakeel to duka wadannan suna da muhimmanci sosai musamman a wannan zamani da muke ciki da kafurai suke kokarin su ga sun durkusar da mu suke kokarin ganin bayan mu wallahi ta'ala a'lam alaikum assalam wa rahmatullahi na na to ka dan ji hankali na malam shehu yace yana so a ƙara fito masa da sadakar wace irin sadaka ce ka irin sadaka ce da za a bada 5 ko 10 wa mabarata akan hanya ko kuma wata sadaka ce ta musamman sadaka tana da baki da kadan dinta da mai yawan ta duka sadaka ce sai dai akwai wani abu guda kafin in dawo kan wannan tambayar ta ka malam shehu idan an ce sadaka sai kaga an sai karago ko kosai ko har gara kosai ma za a ce abinci ne sai kaga an sai karago an zo ana raba wa almajirai bibbi ko a zo ana raba wa yara wannan ba sadaka bace mun san me ma'anar sadaka wannan ihsani sunan sa ba sadaka ba ko da kai niyyar sadaka ba za ka kalle shi a matsayin sadaka ba an ce innamal a'malu binniyat ko sadaka ita ce abin da zaka ba wa mutum ya amfana da shi ita ake kira sadaka abin da zaka ba wa mutum ya amfana da shi misali abinci ko kuma kuɗi duk wanda ka bashi sadaka na abinci zai amfana da shi duk wanda ka bashi sadaka na kuɗi zai amfana da shi duk wanda ka bashi sadaka na sutura zai amfana da shi ka bashi sadakan gida ka bashi sadakan abun hawa duka wannan abun amfani ne amma karago shi yasa nace har gara kosai ma za a iya daukan sa matsayin abinci da dan sauki akan karago to wannan kuma abu ne da ya darsa a kwakwalwar malam Bahaushe idan wai ana wata fitina ta zo sai a zo a sayi karago sai a rarraba ko almajirai ko yara wannan ba sadaka bace mai cire kuɗi ka sayi abinci ka ba mabukata ko kuma ka duba miskini ka dauki 500 ka bashi gwargwadon karfinka ba dora ma abin da ke karfinka malam shehu ko naira 5 ka bari in abin da ka mallaka kenan Allah ya karfa to amma misali cewar wa mabarata akan hanya wannan baran da wasu suka dauke shi a matsayin sana'a abun kushewa ne a shari'a wasu sun dauke shi a matsayin sana'a annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun masa mubaya'a akan ba za su tambayi kowa komai ba idza sa'alta fas'alillah annabi haka yace yace wa ibn abbas idza sa'alta fas'alillah in zaka roka roki Allah karka je kai ta rokon mutane wasu kuma sun maida rokon mutane ya zama musu sana'a sun mance da Allah ba sa rokon Allah sai dai rokon mutane yanzu akwai wani lafazi da almajirai suke amfani da shi wanda akwai kuskure ciki. Allah ya ba ku musamu, shi almajirin Allah baya son shi ne da ba zai bashi ba. Allah baya son almajiri da ba zai bashi ba sai ya ce Allah ya ba ku musamu. Kaga wannan lafazi akwai kuskure ciki. Da kai almajiri da kake bara, da shi wanda kake baran gunsa duk bayin Allah ne. Kuma kowa Allah zai bashi rabonsa. Ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Babu wata halitta da take kai kawo abin kasa face arzikinta na gurin Ubangiji. To ta ya zaka yi ka zo kana cewa Allah ba ku musamu. Samun ku shine namu. Kenan shi ba zai taba samu a gurin Allah ba sai ku in kun samu a gurin ku ya samu. Haka wannan akwai muna na zatowa Ubangiji. Ko da zai baranto amma su daina amfani da irin wannan lafazi. Akwai kuskure ciki, akwai muna na zatowa Ubangiji. Cewa ku ne Ubangiji ya zaba ku zai bashi ba zai bashi ba. Wannan ya muna na zatowa Ubangiji. Kowa Allah zai bashi. Kowa bawa ne na Allah. Kuma dukkan mu Allah yana son mu. Tunda mu halitta ne na Ubangiji. Ta ya za a yi Allah ya halicci abu baya so. Ku kwatanta ku ga. Yanzu waya ce ka je ka fidda kudinka ka siya, bata zama mallakinka ba. To yanzu za a ce baka son wayan nan, kai ka mallake ta ba. Abun hawa ne ka je ka siyo, ya zama me mallakinka. Za a ce baka son abun hawan nan. Wannan misali ne ma na yi a kan halittu, ina ya ga mahalicci da abun halitta. Shi fa ya halicce mu fa, da kansa ya halicce mu, kuma ya za a yi halicce mu baya son mu. Ba zai yiwu Allah ya halicce mu baya son mu ba. Shi yasa za ka ga kafiri. Allah ne ya halicce shi ya ce yayi ya kiyayi kuma tare da haka yana cin abincin Ubangiji. Zai sa suturar Ubangiji. Ya tafi akan ƙasar Ubangiji bai nemo tasa ƙasar ya tafi akan ta ba. Iskar da zai shaka ta Ubangiji ce. Saman da ta rufe shi duka ta Ubangiji ce kuma ya saba Ubangiji abinda Ubangijin ya ce ya kiyayi. Amma kuma yana rayuwa ran ma da ke jikinsa na Ubangiji. Lafiyar da take jikinsa na Ubangiji ne. In ya ga dama sai ya cira lafiyarsa. Saboda haka mu kyautata zatowa Ubangiji. Wannan barace-barace da wasu suka ɗauke shi sana'a, wannan kuskure ne mai girma. Akwai muna na zatowa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na farko kenan. Sannan na biyu kuma roƙon mutane da ake ba shi annabi ya ɗora mu a kai ba. Ya ɗora mu a kan mu roƙi Allah. Ya ce idza sa'alta fas'alillah, in za ka roƙa roƙi Allah, kar ka roƙi wani Allah. Wasu kuma sun ɗauki roƙon wani Allah, wannan shi ne sana'arsu. To saboda haka babu laifi in ka tashi wanda ya yi roƙon ma ka ba shi ba laifi, wanda bai yi roƙon ba ma ka ba shi duka. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, in kun tashi ciyarwa daga sadakanku ku ciyar da alqani'a, shi ne wanda yana cikin matsi, yana cikin kunci na rayuwa amma ba zai iya roƙo ba, to ku ciyar da shi. Da kuma wanda zai fito ya roƙan shi ma ku ciyar da shi. Saboda haka ko ka ɗau biyar ko goma ka ba masu baran da niyyar sadaka, Allah ya gani kuma ya karfa maka. 20, 50 gwargwadon ƙarfinka. Wani zai iya ba da 1,000 saboda yana da kuɗin da yawa. Wani kuma ba zai iya ba da sama da 100 ba. Wani ba zai iya ba da sama da 50 ba, kowa gwargwadon ƙarfinsa. Sadaka batta kaɗan batta yawa. Wani zai iya ba da 100,000, wani ma miliyan. Amma wani ya tara miliyoyi 500,000 ba zai iya cirewa ba. Ya danganta ga imanin mutum da takawarsa da kuma yadda yake kallon falalar sadaka din. Allah ya dace da ku. Abubuwan da muka faɗa na dade Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, duniyar mu da lahirar mu. Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu, Allah ya nauye mizanin mu da shi. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala biya mana buƙatun mu. Duk wani mai buƙata cikin mu Ubangiji ka biya masa buƙatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikin mu Ubangiji ka yaye masa damuwarsa. Duk wani wanda yake fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya, ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi. Ya Ubangiji ka amintar da mu a cikin wannan ƙasa tamu, ka sanya albarka cikin rayuwar mu. Wannan gari Ubangiji ka sanya albarka cikin sa, ka sanya albarka cikin wannan jiha, ka sanya albarka cikin wannan ƙasa. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya, ka zaunar da ƙasar mu lafiya. ya ubangiji ka shiryar da shugabanninmu ya ubangiji ka dora su akan tafarki wacce take ta dadai ka sanya tausayin talakawan su cikin zakatun su Allah ka daukaci musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah duk inda musulmi yake ka kai masa doki da agaji duk wani shiri na ganin an dankwafar da musulmi ko musulunci ya ubangiji ka sanya katangan karfe tsakanin wannan shiri da musulmi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا akwai dan mallan shehu da yake fama da jinya ya ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka bashi lafiya ya Allah ka bashi lafiya Allah ka yayi masa wannan jinya tasa Allah ka tashi kafadin sa Allah ka yayi masa wannan jinya da sauran majinyatan musulmi wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum